Sashen Hausa na Murya Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masuraro assalamu alaikum Sarfil Hashin Gumel ne tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirin mu na hantsi. A yau ranar Talata 21 ga watan Disamba na shekarar 2021. A cikin shirin za ku ji ta bakin masana harkokin tsaro a Najeriya game da wannan wato taron yanar gizo da shugaba Muhammad Buhari yayi. Sai kuma shirin ƴan ƙasa da hukuma wanda Mahmud Ibrahim Kwari ya shirya kuma zai gabatar. Daga nan za mu kawo muku muhimman kanin labaran jaridan jamhuriyar Nijar. Sai kuma wasu ra'ayi da kuma sauraro ke kira ta waya kuna ajiye mana. Amma yanzu sai a gyara zama a fara da sauraron labaran duniya.
Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya tare da ni Hanifa Kabir Isa. A jiya Litinin, Rasha ta kori wasu jami'an diflomasiyyar Jamus biyu daga kasar ta a matsayin ramuwar gayyar korar wasu jami'an diflomasiyyar Rasha guda biyu da Jamus ta yi a makon jiya da ya gabata daga kasar ta. An fara sa'insa a tsakanin kasashen biyu ne lokacin da wata kotun Jamus ta faɗa a cikin makon jiya cewa Rasha ta ba da umarnin kashe wani tsohon mayakin sa kan Chechnya Zalem Khan a birnin Berlin cikin shekarar 2019. Wata kotun Jamus ce ta samu ɗan Rasha Vadim Krasakov da laifin aikata kisan. Sannan ta yanke masa hukuncin ɗaurin rai da rai, tana mai bayyana kisan a matsayin wani babban cin zarafi ga dokar Jamus da ɗiyaucin jamhuriyar tarayyar Jamus a zaman ƙasa mai ƴancin kanta. Bayan yanke hukuncin ne Rasha ta bayyana batun cewa da hannunta a cikin lamarin a matsayin wani shirme. An jinkirta yanke hukunci a shari'ar baya-bayan nan da aka yi wa hanbararriyar shugabar Myanmar Aung San Suu Kyi zuwa ranar 27 ga wannan watan na Disamba, kamar yadda wani jami'an shari'a mai masaniya game da tuhume-tuhumen da ake yi mata ya faɗa a jiya Litinin. Kotun da ke Naypyidaw babban birnin ƙasar ta ja ɗamarar yanke hukunci akan tuhume-tuhumen da ake yi wa Suu Kyi na mallakar rediyon Oba-Oba da wasu na'urorin satar bayanai a sauti. Mai shekaru 76 Ms. Suu Kyi tana fuskantar hukuncin ɗaurin da ba zai haura na shekara uku ba da kuma na shekara ɗaya akan kowace tuhuma. Amma sai alkali da yake jagorantar shari'ar ya ɗage lokacin yanke hukuncin. Majiyar samun wannan bayani da ba ta son a faɗi sunanta saboda fargabar fuskantar hukuncin hukuma, wadda ta yi magana da kamfanonin dillancin labarai ta ce alkalin bai faɗi wata hujjar ɗage yanke hukuncin ba. Labaran na zuwar muku ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. A halin da ake ciki kuma, a jiya Litinin ne aka kawo ƙarshen shari'ar Ghislaine Maxwell, inda masu gabatar da ƙara suka ba da hujjar cewa Ghislaine ta samo 'yan mata sannan ta koya musu yadda za su riƙa gabatar da kansu domin attajiri Jeffrey Epstein ya riƙa yin baɗala da su. Amma lauyoyin da suke kare ta suka tsaya kai da fata cewa ba ta aikata laifi ba. Masu shigar da ƙara da masu kare wadda ake tuhuma sun yi muhawarar ƙarshe a makonni hudu da aka shafe ana yin shari'ar Maxwell mai shekaru 59, wadda tsohuwar abokiyar hulɗar Epstein ce. Ta musanta tuhumar da ake yi mata ta laifukan yin safarar 'yan mata domin yin baɗala da su da kuma aikata wasu manyan laifuka. Masu gabatar da ƙara na gwamnatin tarayya sun ba da hujjar cewa samun 'yan mata da Maxwell ta yi ya bai wa Epstein damar keta haddinsu. Mataimakiyar mai shari'ar Amurka Alison Moore ta ce ba don rawar da Maxwell ta taka ba da attajiri Epstein bai samu kafar shafe shekaru yana fasikanci da 'yan matan ba.
In an jima kaɗan za mu kawo muku sauran labaran duniya, amma kafin nan za mu leƙa Najeriya, inda shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya jagoranci wani taron tsaro ta yanar gizo kan lamarin tsaro. Lamarin da masana tsaro suka tofa albarkacin bakinsu. Sale Shehu Ashaka, gare ka.
Taron ya samu halartar mataimakin shugaban kasa Yemi Osibanjo da sauran jagororin cibiyoyin tsaro. Zuwa rubuta wannan labari ba rahoton bayan taro irin abubuwan da za a sa ran gani tunda shugaban ya dawo fadarsa ta Asorok. Jama'a a yankin Arewa maso yammacin Najeriya na fatar taron zai zama mai ma'ana ta hanyar gani a kasa. Alisa Mari Trablas Kano na daga magoya bayan shugaba Buhari tun 2003.
Kaga mun gudu bamu tsira ba. Da ana maganar Jonathan to yanzu kuma lokacin Buhari abin ya kada ta'azzara ya fi mado lokacin Jonathan. Da lokacin Jonathan jawoyi ne guda uku Maiduguri, Yobe, Yola to yanzu Arewacin Najeriya kaf Kano ce Allah subhanahu wataala ya kubutar da ita a cikin wannan yanayi da ake ciki. To muna fatan Ubangiji madaukin sarki ya dawo da shi lafiya ya tsaya ya duba halin da al'ummar kasa suke ciki a rashin tsaro da suke tsin aka tsinci kai yanzu mu abin da muka fuskanta shugaban kasa abin da ya dame shi ɗan kudanci ne ya dame shi duk wannan matsalolin da ake ciki na Arewacin Najeriya ba inda yake dauka kafa yake sa kafarsa akai kawai labari ake bashi amma kudu akan mutum daya sai garzaya iji ijajinta musu amma Arewacin Najeriya bai damu da wannan abu ba to muna fatan Ubangiji ya dawo da hankalinsa kan ƴan Arewacin Najeriya a halin da suka tsinci kansu.
Shi kuma jigowa APC a jihar Kebbi, Alhaji Sani Dododo, ya ce mukarraban shugaban ya dace su fara daukar matakan samar da mafita don taimakawa muradan shugaban na kawo maslaha.
Tunda matsala gare mu Arewa don mu tattara wannan zaman namu mu da ministoci masu rikado an ga madan iko. Mu je mu kefe ɗaya daga cikin garuruwan Arewa ko Sokoto ko Katsina ko Kano ko Daura. Ko Kebbi ko Zamfara mu roye kan mu cikin daki mu yi da tahiyya hanyar zama zo mu iske mu rubuta abin da aka ce ministerial memo da turanci mu samu shugaban kasa Allah ya taimake ka dukkan mu mun yi matsaya cewa muna son ga matakan da ya kamata a dauka domin tsaro eh ai gaba a taimaka mu da cizon ga amma kowane ya koma abin da aka yi an tana zuwa wurin meeting sai a kawo memo na cin bashi don da aka ciwo bashi ana yi banta da cin bashin da aka dauko daga wanda yake a ciwo bashi ai kaza wannan ce a dauko kaza ai kaza to wayannan abubuwa suna abbas taimaka mashi kuma Muhammadu Buhari ba shi kuma yana halin ko oho wala Allah ko bisa ga sharar da aka bashi kuma shi karan kai ne ai ko bai komai yana zauren radio yana ganin abubuwan da aka faɗa ga social media yana sai in wani labari da zo mana cewa ba a ko bane kada take dole suka dauka labarin kwarai haka wasu kuma dan muna sai a dauki je rudun kwarai a kame na banza duri bai suna abin da ake ciki
Za a tuna shugaba Buhari ya ce zai iya kokarinsa a sauran wa'adin da ya rage masa zuwa mayun 2023 daga nan zai koma gonarsa a Daura jihar Katsina yanzu dai jihar Katsina na daga jihohin da suka fi shan wahala a hannun ƴan bindigar Sale Shehu Ashaka murya Amurka Abuja Nigeria
a gaida Sale Shehu Ashaka har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC yanzu dai ga Hanifa dauke da sauran labaran duniya
an kama wani dan kasuwa dan asalin kasar Russia a Switzerland haka ta sakiyarsa zuwa Amurka domin ya fuskanci tuhuma kan laifin amfani da boyayyen bayani a cinikin hannayen jari a cewar ma'aikatar shari'ar Switzerland Vladislav Kushin, wanda aka bada rahoton ya mallaki kamfanin yada labarai da bayar da kariyar yanar gizo mai suna N13 da ke da alaka da fadar shugaban Russia ta Kremlin. Ana zargin sa da shiga cikin wata aika-aika ta kasa da kasa ta sayan wasu bayanan da ba a sanar ga jama'a ba. Waɗanda aka sato daga hanyar sadarwa ta kwamfuta Amurka tsakanin watan Janairun 2018 zuwa Satumban 2020 bisa ga rahoton ma'aikatar shari'a ta Amurka. A cewar shafin yanar gizo na kamfanin, gwamnatin shugaban tarayyar Rasha ta yi amfani da kayayyakinsa, gwamnatin tarayyar Rasha, ma'aikatun tarayya da kuma sassa, Hukumar zartarwa na jihohi, kamfanonin kasuwanci da kungiyoyin jama'a likitin ya amfani da kayayyakin nasa. Daya daga cikin hannun jarin da Kloshin ya sayar yayin amfani da bayanan cikin gidan shine Tesla a cewar ma'aikatar sashen shari'ar. Bayan da gwamnatin Biden da 'yan jam'iyyar Republican a majalisar tarayyar Amurka suka gabatar da fannin yaki da dumamar yanayi na kudurin dokar inganta al'amura ko Build Back Better BBB 'yan rajin kare muhalli a Amurka da ma duniya baki daya sun yi ta bayyana farin cikin su da wannan kuduri ya samu zama doka da shirin kashe dala biliyan 555 kan makamashi mai tsafta da sauran matakan kare muhalli sun zama mafiya gawurta a tarihi kuma wannan na tafe da alƙawarin cewa Amurka za ta jagoranci duniya wajen amfani da makamashi mai tsafta sai kawai a ranar Lahadi aka raba ta da wannan matsayi ga dukkan alamu bayan da Senator Joe Manchin dan jam'iyyar Democrat mai wakiltar West Virginia ya sanar cewa ba zai goyi bayan wannan kudirin dokan ba Tun da ma can Manchin ya bayyana cewa shi fa bai yadda da wasu daga cikin abubuwan da wannan kudirin ya kunsa ba to amma an yi tattaunawa tsakaninsa da sauran takwarorinsa 'yan Democrat da kuma shugaba Biden cikin 'yan kwanakin nan
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Madalla, to kafin mu kai ga shirinmu na gaba, ga wannan sakon.
Corona virus, corona yunwa, corona tashin gida gida. In ma cutar bata kama ka ba, ka koma zaman gida. Mata ke zaman gida, yau kuma ya koma ne ƴan maza. Duk sabon corona virus yau ga dangi guri daya.
Mama ta kare ya ta cewa babu ma ita mu bar da kace sai ku ce mu tsaya koma samu mafita annoba gaskiya ce amma Allah shi ne mutabbata mun koma gare shi to za mu ji dadi har cikin gida isa aya gido ka in zamu ba anya an gaba dama da na sani ka fuswarwa masu gardama da ce na kamu gwara in je in ta aikin uwar gida
to Allah kare mu wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da 1760 ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM baya ga haka a duk lokacin da kuke so za ku iya shafin mu na yanar gizo voahouse.com domin sauraron shirye-shiryen mu yanzu haka agun mu a nan Washington DC na cewa karfe 2:16 na dare a karo na uku na kawo muku bitar al'amuran da kuka ji ta cikin shirin yan kasa da hukuma yau kuma madugun shirin Muhammad Ibrahim Kwari zai mana bitar shirin da yazo muku ranar 20 ga watan Yuli na wannan shekara ta 2021 mai karewa wanda ya mai da hankali akan batun haƙoƙin yan sanda da suka yi ritaya a Najeriya ai sauraro lafiya
yan kasa da hukuma
ka ga cikin kada zalunci mai za ka fada a cikin yanci mai wannan hali yau shi ne ko mai ya fada mana kariya ne don sallogar zambo ne mai yin wannan lananne ne
Masu rare assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin yan kasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar
muna rike da sauran al'umma da suke jiyar Kano da hannu biyu-biyu da yadda da aminci amma wasu fashi an maida Fulani abun ki
kundin tsarin mulki ba su san wata kudu ko arewa ba abinda kundin tsarin mulki ya sani ɗan Najeriya
wasu suka koru wasu daga jihohinsu wannan baya daga cikin shugabanci na gari haka kuma idan wani ya ji cewa shi ba komai da an koro ƴan jiharsu baya cikin shugabanci na gari
masu ware yau shirin ƴan ƙasa da hukuma zai duba makomar ƴancin Fulani makiyaya a Najeriya ne karkashin kundin tsarin mulkin ƙasar biyo bayan yunkurin gwamnonin yankin kudancin Najeriya su 17 na haramtawa Fulani kiwo a dazukan yankin adakace mu
yau ga wasu nan su ke nukura don mun san kanje mun nasara wasu ma a ciki na su sun fara hada gurbin matsakani don akara ko ho ga ma ko sun ga
madalla masu ware a ranar talatar makon jiya ne bakin gwamnonin yankin kudancin Najeriya su 17 ya zo wuri guda akan batun haramta wa Fulani makiyaya kiwon dabbobinsu a dazukan yankin saboda abinda suka ce kai komo da Fulani ke yi da dabbobin nasu a dazukan yankin na ƙara matsalar tsaro a yankunan nasu sai dai wannan yunkuri na ci gaba da fuskantar martani daga 'yan Najeriya musamman ƙungiyoyin Fulani masana dokokin ƙasa da shari'a da kuma sauran masu ruwa da tsaki gwamnan Kano Abdullahi Umar Ganduje na cikin waɗanda suka yi martani na baya-bayan nan
abubuwan da suke faruwa a wasu wurare na ƙasar nan babu shakka baya mana daɗi domin muna rike da sauran al'umma da suke jiyar Kano da hannu biyu-biyu da yadda da aminci amma wasu sashi an maida Fulani abun ki wannan bai mana daɗi ba babu shakka ko za mu taba goyen bayan ta'addanci ba da fashi da makami da sace mutane ba amma duk da haka wannan abubuwa da suke faruwa ba Fulani ne kawai suke yi ba sauran kabilu su ma suna yi yanzu ta kai an ce ba a yadda a yi kiwo irin na gargajiya wanda aka saba ba da can san da ake kiwo ne da makiyayi yana cin riba, manomi yana cin riba. Makiyayi zai ba da taki na shanu wanda manomi zai amfani da shi, har kiran su ake so su shekara a guri. Mu muna roƙon duk Fulani ɗan Kano wanda suke a cikin Najeriya nan, muna gayyata su su dawo gida. Gidan nan shine martaba su, shine mutuncin su. Abinda muke faɗa, duk mutumin da yake da shanu 100, 200, 300 banki ne yake tafiya, babu yadda za a yi kace da shi matalauci. Su dawo gida mu yi masa kiwon shanu irin na zamani. Muna gina gidaje, asibitin dabbobi, na'urori na bayi na shanu, a samu shanu irin na zamani masu kauri wanda za su ba da madara da nama. Makaranta ƴaƴansu su yi ilimi, su ma su zama likitocin dabbobi, su zama manya-manyan malamai, su ji daɗin al'umma kamar yadda 'yan Najeriya suke ji. Haka muke bukata.
To amma da kya Sa'idu Ahmad Dukawa, masanin kimiyyar siyasa da harkokin gudanar da mulki a Jami'ar Bayero Kano, na cewa wannan fa batu ne na wanzar da 'yancin 'yan ƙasa ta hanyar tabbatar da shugabanci na gari.
Ni ina ganin da su gwamnonin kudancin Najeriya waɗanda suka danganta laifukan da suke aukuwa a jihohinsu da makiyaya, da shi gwamnan Kano Abdullahi Umar Ganduje da ya buɗe ƙofar cewar idan aka koro 'yan jiharsa daga wata jihar su zo, ya sama musu matsuguni da abin yi da noma ko kiwo na zamani. Duk ina ga kamar sun kuskure wato yadda al'amuran suke. Al'amuran laifukan da suke faruwa a Najeriya ba su da alaka da kabila ko addini ko wani yanki na ƙasa. Laifuka ne da suke aukuwa a dalilin rashin samun shugabanci na gari, wanda su yanzu da dama take hannunsu. Ya kamata su ga sun miƙe, sun gyara, sun samar da shugabancin na gari. Amma ba haka ba, za su ta tufka ne ko kuma na ce kitso da kwarkwata. Idan aka kalli wani jinsin mutane gaba ɗayansu aka ce su daina sana'arsu saboda ana samun masu laifi a ciki, ko aka kalli wasu ƙabila gaba ɗaya aka ce su tashi daga wani guri saboda ana samun masu laifi a cikinsu, ko aka kalli wasu mabiya wani addini gaba ɗayansu aka ce ba a san su a wata jiha saboda ana samun masu laifi a cikinsu, to za a waye gari ba wanda zai saura a Najeriya. Saboda a kowane bangare, a kowane yanayi, a kowace jiha, a kowace kabila, a kowane mabiya addini ana samun masu aikata laifi saboda halin da ake ciki na wato kalubale, wanda babban abin da ijan woshi rashin shugabanci na gari, kuma babban abin da zai magance shi shugabanci na gari. Don haka in wasu suka koru wasu daga jihohinsu, wannan baya daga cikin shugabanci na gari. Haka kuma idan wani ya ji cewa shi ba komai da an koro 'yan jihar su, yazo zai karbe su kamar ya halatta a koro sun kenan, shi ma kuma baya cikin shugabanci na gari. Don haka ni isa samun da shugabancin nan na gari da ake ta kururuwarsa ake ta kiransu da su samar.
Za mu ji abin da masana dokokin ƙasa ke faɗi game da 'yancin da ɗan Najeriya ke da shi na kai komo a sassan ƙasar. A daga cemu
harkan ba ya zan kurra daga lokacin nan ne zai fara amfanin kansa, yana shukura ya bido haƙƙinsa ya tattara. Kodi kote na sasamura ya zamanto da ne mai himma bisa sabgar kyauta ta al'umma. Kan an haka ba kauran hamma, talakawa ba wani mai rama ba sace zama a cikin umma.
Madalla masu rare masana dokokin ƙasa da kundin tsarin mulkin Najeriya suna ci gaba da fashin baki akan wannan batu na 'yancin makiyaya da ma sauran 'yan ƙasa a Najeriyar. Barista Audu Bula Mabukarci lauya ne mai zaman kansa.
Idan ka duba sashi na 35 da kuma na 44 na kundin tsarin mulki, in ba wa dukkan ɗan Najeriya dama ya yi yawo duk inda ya ga dama a ƙasar, ya kuma mallaki ƙasa a duk inda ya ga dama, sannan kuma kundin tsarin mulkin sai ya haramta a kowane dan Najeriya daga wani guri a hana shi zuwa wani guri. Misali ko a cikin mota a kulle mutum a ce daga wannan motar ba zai fita ba, a kundin tsarin mulki an masa abin da ake kira false imprisonment, wato an daure shi ba bisa ka'ida ba. Haka idan aka kawwame shi a wani gari aka hana shi fita zuwa wani gari ko daga wani bangaren Najeriya zuwa wani bangare na Najeriya. Kundin tsarin mulki yace ba za a iya kawwame dan Najeriya daga wani bangare zuwa wani bangare ba sai in akwai ɗaya daga cikin dalilai guda uku. Ko dai ya kasance ya aikata wani laifi ne aka kama shi da laifi aka kai shi kurkuku, ko kuma ana zargin shi da aikata laifin yake zuwa gaban kotu. Idan yana dauke da wata cuta mai yaduwa kamar coronavirus, idan aka bar shi yayin yawo zai yada ka daga kudu zuwa arewa ko daga arewa zuwa kudu, to sai a hana shi zuwa. Dan yaro ne dan kasa da shekara 18 ana so a ilmantar da shi a makaranta, to za a iya kawwame shi a wani bangare a hana shi zuwa wani guri domin a ilmantar da shi. Kuma makiyayan nan da ake magana na kudu ba fa yan arewa bane, makiyaya ne waɗanda suka zauna a bangaren da ake kira Oyoyo tun kan a halicci Najeriya, ba sa ma jin Hausa, banda Fulatanci da Yarbanci ba abin da suke ji. Na taɓa zuwa jihar Oyo na bata a hanya, na ga waɗansu Fulani a gefen titi suna ciwo, na tsaya za mu tambaye su hanya, banda Fulatanci da Yarbanci ba su iya komai ba. Yan kudu ne a kudu, Allah ya yi su. Kuma kundin tsarin mulki ma Malam Mahmud bai san wata kudu ko arewa ba, abinda kundin tsarin mulki ya sani ɗan Najeriya.
Barista Audu Bula Mabukarci kenan lauya mai zaman kansa a Najeriya, kuma shine cikamaccin shirin ƴan ƙasa da hukuma na yau. Sai makon gobe idan Allah ya kai mu.
Mulkin kai ba san kai ne ba, ba ni ke kafa a ci dadi ba, ba alkawarorin ƙarya ba, inda ma su irin wannan a gaba.
Yanzu a madadin daukacin abokan aiki da suka dafa shirin ya zo gare ku cikin nasara, Mahmud Ibrahim Kwali daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum.
Wallahi idan ba san yuna hada kai.
To a gaida Mahmud Ibrahim Kwali, yanzu kuma lokaci ne da Sallamu na Barma zai kawo mana sharhin jaridan Jamhuriyar Nijar.
Za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Le Sahel, wacce ta ruwaito cewa a ƙarshen bikin ranar jamhuriya ta 18 ga watan Disamba, shugaban ƙasar Niger ya jagoranci bikin naɗawa wasu muhimman wurare suna a birnin Difa, waɗanda suka hada da dandalin tunawa da sojojin da suka kwanta dama a fagen daga. Sai shataletalen shugaban Najeriya Janar Muhammadu Buhari da na tsohon shugaban ƙasar Nijar Muhammadu Isu, yayin da filin jirgin saman Difa ya ɗauki sunan tsohon shugaban ƙasar Nijar Margayi Tanti Muhammadu. Jarida ta ce gamsuwa da rawar da kowanne daga cikin waɗannan shugabanni ya taka a fannoni da dama ya sa shugaba Muhammad Bazoum karrama su ta hanyar wannan biki. Jaridar Lanketer na cewa wani sabon bincike ya kan kama a ƙasar Faransa game da badakalar nan ta kudaden uranium din da aka karkata akalar su a shekarar 2013, abinda tuni ya fara daga hankulan wasu daga cikin mukarraban gwamnatin Niger. Jaridar ta ce kawo yanzu binciken kokof da aka gudanar a baya-bayan nan a birnin Paris a bisa umarnin alkalan kotun da ke kula da wannan al'amari ya ba da damar gano wasu muhimman takardu masu nasaba da wannan cuwa-cuwa ta sama da miliyan 200 na dalar Amurka. Jaridar Kanar da Shene ta ce hukumar yaƙi da cin hanci ta ba da sanarwar tatso sama da miliyan 11,000 na sefa da aka yi rubda ciki a kansu ko suka makale a hannun waɗanda ya kamata su biya haraji da sauran diyoyin ƙasa a shekarar 2021. Yara ta ce shugaban hukumar mai shari'a mai Musa Alhaji Bashir ne ya ba da wannan sanarwa a yayin bikin ranar yaƙi da cin hanci ta duniya. Jaridar Air Info ta bayyana cewa ana fuskantar tsadar ababen masarufi a yankin Agadez, musamman kayan da ake shigo da su daga ƙasar Algeria, lamarin da tuni ya jefa jama'a cikin yanayin damuwa. Yarar ta ce 'yan kasuwar Algeria masu shigo da kaya zuwa Niger na danganta wannan al'amari da tsadar kudaden awon kaya a kan iyakar kasashen biyu, amma kuma har yanzu ba wani bayani a hukunce. Sule.
To madalla masu raro sai mana afuwa da wannan ko muka zo ga ƙarshen shirin namu na yau sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za ku zo su abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin duk wanda suka kai makashirin yazo gare ku ni Sarfil Hashim Gumal ke cewa assalamu alaikum.